is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madugun 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudir aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yaɗa madalla a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kulliya.
An kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwanan 14, 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba abin.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kowace safiyar Talata. Yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da ƙasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falasɗinawa miliyan 1,500 suka fake. An gwabza faɗa a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi yafi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby Mar, inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby Mar yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madugun 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Tani dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny da yana zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin majalisar dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israel da Taiwan, yayin da 'yan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
An jima kadamarin za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tumbin giwa wato jihar Kano a Najeriya. Inda ofishin babban mai shari'a jihar ya kuduri aniya kaddamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashiya murja kunya kamar da yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilin mu Muhammad Ibrahim Kuri ya aika mana daga Kano.
A ranar Talatar makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'a musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ƴan mata cikin harkokin karuwanci, shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yada zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani na daga cikin laifukan da ake tuhumar murja kunya da aikatawa. Wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun, al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar Talatar nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin murja suka gabatar mata. To amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya, al'amarin da ya tada ƙura a tsakanin al'umma. Sai dai misbahu lawan kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya reshen jihar Kano na cewa
mu ban ba da ita ƙarshen mako, mun ba da ita a ranar Alhamis, wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata, an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwanan 14, 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba abata, saboda haka muka danka mata. Kaga mu a jiya ce gare mu.
Yanzu menene masaniyar ku dangane da inda murja take?
To mu dai mun ba da ita murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantansu misali, amma da a ce hukunci akai mata, to da murja mu muka san cewar ga matsayinta ga inda zamu aje ta.
Wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikin sa, amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danti ya musanta.
Ba shakka tana cikin gidan gyaran hali, amma ana cikin wannan sai kuma wadansu suka yi petition a wata security agency din, so su kuma suna bincike. Kaida ne da wannan ana bincike ko wata ko mutum na cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi, amma kamar natan ka tana cikin gidan hali ne ba za a zo kai tsaye su ce mata a ba su ita ba, dole sai sun koma ta hannun kotu da ta amba wai sakin ta aka yi haka ba.
Me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tunda har ma an fara zargin ƴan siyasa wala Allah jami'an gwamnati?
Shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da take, saboda akwai ƴan hamayya da suke zuwa suke you are going to begin penalty tunda abin na kotu wannan ba gwamnati a ciki.
Kamar commissioner na cewa ko misƙalin zarcin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja.
Gwamnati sha'awar ta shine cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a ba,
amma da ta damu da zarcin murja kenan.
Ah, wai da yake
daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belin sa da lauyoyi suka gabatar ma kotu. Baba Jibo Ibrahim shine kwakakin kotunan Kano.
To wannan shine abin da muke so mu gano, shine muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru. Idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa, idan babu to kuma sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabtar da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa.
Daga karfe 9 na safiyar yau Talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu, kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun, kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da dudani. Muhammad Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kuri. Masaro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga muryar ta sake shigowa da cigaban labaran duniya.
A jamhuriyar Nijar, kungiyar alkalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaki da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karbar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar kasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jaddada aniyar yaki da mahaddama dukiyar kasa jim kadan bayan bayan wata ganawa da Janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kes-kesi din da 'yan ƙasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance, hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu. Dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kes-kesi a hannun Kwaldef, ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
On est en train de faire tout pour prendre toutes les mesures légales pour pouvoir récupérer ces dossiers et les traiter.
Waɗannan kalamai ba su yi wa kungiyar alƙalai ta saman daɗi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin haɗa rikici a tsakanin ɓangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu Jigo a kungiyar Saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana ɗauke da haɗurra masu yawa dangane da abin da ya shafi bangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da hadarin ta sa bangaren shari'a da bangaren zartarwa su galihin juna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a kasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin kasa da kasa, a cewar Saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na kasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation de pouvoir a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa lahin da ake tuhuma shari'a ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Kwaldef bai yi cewa za su amso dosai daga gaban shari'a su zo su mai da wani suto wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci 'ya'yanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na Jamhuriyar Nijar, General Abdulrahman Chiani, ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta Yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma yace suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin General Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, zaka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta. Fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma fada ne na fatar baki ga dangantaka tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, General Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
In ka ɗauki Tinubu, gini ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san 'yan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya didi, sai ya gallaza mu Niger, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun ji ta bakin shi shugaban Niger din. To su 'yan Niger din me suke cewa game da fitar Niger daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaban kungiyar Farafula wadda ake ce ma Forum for Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma kasashensu matsaloli. Sabili da 'yan kadiba wadon kasashe guda uku, wato duk cikin kasa ECOWAS, duk cikin kasashen sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki. Don haka yau su da abaya din su ce sun yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman cigaban kasashen sadiyawo, wato mai da kasashen su baya ne. Idan kadiba wadon kasashe banda suna sahun baya, yau suna da matsalolin tsaron kasa. Suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka ɗauka musamman Nijar, wato idan ta yi ta sadiyawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alje nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan to su waɗanda kasashe Niger Mali da Burkina ba su da teku Mali ba su iyaka da teku kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai don haka tsaka mai wuya ce yau suka ƙara sa ƙasar mu wani ƙaimi ya ka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su jin matsala babba
haka ne to magana fitan Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da dubawa kuma ga dandano
wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukumta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lafiya lau ita da Faransa ambassador kin Faransa yana can Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su kidan an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka sun cikan mu ciki kinan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Nishar bane ba
duk dan ta'adda daga Maiduguri sai kebi sun ba mai babu daji zaka shiga ka ce kin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka za ka hidda ka ce ha Faransa zo ka kai mun da soje bakin bodin Niger ka tattale min an ta alƙawari daga Najeriya su kuwa
kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya president kin Sadio Yawo ne abun da yayi da sunan Sadio Yawo a matsayin shi na shugaban Sadio Yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abun da Najeriya ba tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani shi
haka ne yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau wace wakilin mu na birnin Yamai Sule Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gaggan yan siyasa guda biyu wanda kowannen su ya taba tsaya har takarar shugaban kasa na Niger din ina muku magana Alhaji Tahir Gimba da kuma Intini Kar Alasan a wannan tattaunawa ta yau shi Tahir Gimba ya ce ai ECOWAS ko Sadio Yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa domin ita Sadio Yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wace wasu tsofaffin shugabannin kasashen Afirka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta
ita Sadio Yawo ke da gani saboda sun ga juyin mulki sun kara a cikin wanda aka kafa ta Yakub Gawaki da kanshi na san shi wanda saka don minista ta mai ba liyawa gidan shi Sadio Yawo kin Yakub Gawaki Lagos an kawo ta inda sun so yake ne
a 1975
shi ma general ne mai juyin mulki sai kun ce lieutenant colonel na Niger Lamizana yana general na wata wadda ta zan Burkina Musa Traore yana general
na Mali
Kirku na Benin Undi Taya colonel ne shi ma a Undi Taya colonel ne ya yi mulki shi ma yawo na Murtani to an ka diba wa an ka tambaya wani mutane shi min yake tayi wa an ka tambaya an ka kawo ECOWAS so ni ne suka yi mulki ko ina suna kasar ka ta ko ya zo da yake shi zo zaman
amma suna cewa kamar da masauki ne tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin
sojoji su ba abun ya jama'a general ne da to goshi ba ubangan ga president da nan to ina ne demokrasiya kin take wa an ka tambaya referendum ina ne an ka yi shi an ka ce wani kun kasa a nuna kan Niger da mu Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka kawo ECOWAS da sunan ba to abin da ya samu shi fudan so yi su masu gaki sun ka samu kasar da uku kuma so yi masu gaki uku su gozu gozu su gida ku za mu planning ita tattalin arziki na gaskiya yaushe baka san inda aka buga kudin ka ba baka san inda aka zancen shin sai da wayan ka ba faransanci community economic des etats de l'afrique de l'ouest to ina economy shi ni an ka yi da tattalin arziki shekara 50 ba daya ba
amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga IMO ba dake kula da harkokin
su saboda tana zuwa dole kuma ta zo dan in baka da yanki kana jin mota baka da abun wala kida in yayi ne bai ba ka ja mota ne baka da birkin da baka da ko biya ga ne kana jin dalabar mota daga kana zaure ba zai yi ba kuma in zamu mun samu hidda kanmu Allah ya yarda kan mu ci wannan matsayin da muke ciki kange da muke ciki shekara 50 ba suka yi kusa 50 ne ko ƴan Niger da ƴan Najeriya ba mai raba su.
President Antinikar, wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samar ko kuma koma baya?
Wallahi ni dai ci gaban da zai kawo wa shi billahi ban gan shi ba. Ina ga koma bayan da zai kawo, saboda menene koma bayan da zai kawo? Na farko dai kaga waɗannan ƙasashen Mali, Niger da Burkina Faso, Mali kannanmu ne, Burkina Faso kannanmu ne, Nigeria kannanmu ne, saboda in ka diba duka al'umma guda ce, har da su Cote d'Ivoire da sauransu duka al'umma guda ce, duka mu ƴan Afrika ne. Kuma ce ni kai duk kowa wanga shugabannin na kasa guda uku soja hanga da suka amshi mulki da ƙarfi da suka zo dukan su cewa suka yi Afrika ko kuma da suke ta Afrika, har suna alfahari da Thomas Sankara, suna alfahari da Gaddafi, suna alfahari da Lumumba. A duk in suka diba wanga hitar na sai da yawo sun ci amana waɗannan mutanen ne, kuma sun ci amana waɗanda suka kirkira sai da yawo, saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na a haɗa kanon yafi.
Amma kuma yana magana da samun ƴancin kai, hujjar da aka bada kenan
samar da ƴancin kai. Ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France, sai France an kore ta daga nan ko an kore France shike duka muka zo muka yi kuwa labusan ne ma an kore France. France ta tahiyatta, kuma dan France ta tahiyatta sai mu komo mu tsakanin mu ci juna da ba inda da zai kawo wannan abu. Na fada ma waɗanga kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa 12, watakila akwai ɗan Nijar ba ka rasa dai miliyan 4 cikin waɗannan kasashe. Shi Tahiru Najeriya ya ce a ɗan Nijar su dawo su zo su ɗauki fata da shejur Tahiru Gimba, ni makan ma'adalci. Kuma Najeriya babu wani problem tsakaninmu da Najeriya, presidentin Najeriya presidentin sai da yawo ne. Abinda ya yi da sunan sai da yawo, kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali, inda ce nika yana president an nigar sassa na sai da yawo da ya tashi ɗauki mataki. Ka gani mutane duka suka yi wuta, amma sauran kasashe sai suka kotamta ma al'ummar su da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yi magana, ba a matsayin shi na shugaban abin da Najeriya ba. Illa da wanga abu zai kawo mana, kaga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji daɗin zama cikin su ba, sai an sake tsari kartu wannan ta sai da yawo ita take ba mu ƴancin mu tai ko ina, yanzu babu zancen ta.
A matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki.
To mun ji Allah bai matakin nan mu na fata
haka ma
ba zan gurbin aiki ya yi dogara
mu ba mu fata wannan matakin yayi tasiri, saboda muke ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba. Di ba yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku, wanga kungiya ta ayi yaki da ta'addanci ce, ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci, shikenan babu wani tattalin arziki da ta za ta samu. Tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger, daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mana shi, ko bawan masara ba mu. Yanzu frontier kinmu da Benin wannan da aka like, ka san ƴan Niger nawa suka yi asara, ka san ƴan Niger nawa suka talauke, ka san kai akwai ƴan Niger da suka yi command kin kaya sun ma yayi, ka san kuma banka ta durkusar da su ta amshe musu gidajensu. Kuma wai Togo mu daga Togo za a dauko mana abinci sai an biyo Burkina kannan a iso goshenmu. To di ba wanga mataki da aka dauka, ni ga nawa gani wa'anga hukunta na Nijar an sa su cikin kuskure ne, saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lafiya nau ita da Faransa, ambasadikin Faransa yana can ECAP Sahel ta shekarun jiya da muka kora nan, su da Mali jiya ne ko shekarun jiya ne suna sallah ana ta kuwa ECAP Sahel, Nijar ta kore ta. Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata ƙasa, ba su da wani takunkumi da ke gare su, mu ne ke da takunkumi. Kuma waɗanda ƙasashe duka, Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka, lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba. Burkina lokaci ya kai bai son sabka. To mu Niger ko lokaci ba mu hidda ba na transition, kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure. Babban kuskure ne wanga, babban matsala ce muka sa muka tsinci kanmu ciki, kenan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin nishar bane ba
president ta yin ba maganar nan ta sai da yawo akwai gara kuku a bakin alƙalin ya riga ya bushe
an yanke rago ya kwanta
ba zai yi wuce amma ragon nan ya tashi
ba ya tashi ba fita cikin sai da yawo shine alheri ga kasan mu shine alheri ga kasashen gana
kuma babu wata maganar gara
babu wannan ayin abin da religion za a yi ga ayes ga egos ga ayes ga sidiyo a tattauna yar yar da zamu yi na hango da wanga ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa saki da dai ruwa da dai saki in ka bani visa in samu ka visa mun babu visa mun yi shaka da
ana cewa kasashen nan na ayes su ne mafi talauci a duka gaba daya kasashen
wannan gudanarwa ake fadi babu wanda ke dan Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa yake da tallabi ga man fetur ya hidwa ne ne hidwa ne ne ba kali albashi kowa ya san gina ramu yake yana fita abinda turuwa ta aje ka adawa adawa a ci kenan alheri gare mu in muna son gobe mu shiga cikin kasashe masu wani haske na duniya dole hita mu kuma dole mu hada garin mu ba wai zance yana ja wani ji dan wani alaka yace a ayyansu an ga tabbata da ta'addanci
yaki da ta'addanci
ta'addanci Najeriya ta'addanci ya mamaye Najeriya duk arewa Najeriya babu inda zaka ta kai noma yanzu babu mai gonan gatta ba kuma babu inda zaka ta kai kiwo babu inda zaka ta kai noma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma state 20-36 kenan ya karin nan kasar duk dan ta'adda daga Maiduguri sai kin sun ba mai babu daji zaka shiga ka ce cikin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai ka tinda da kake ce ha Faransa zo ka mun da soje bakin godan Niger ka tattale ni dan ta alkuma daga Niger suka kuwa kowa ya sani daga Sokoto dajin kawai su suka shigo da machine su biyo ta dogon duk abin da hilinge ni shi mai
ga can da ma akwai rundunar hadin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta aikin da tayi na sojojin Niger har gobe suna ga kula da border Niger da Nigeria
madalla to bari mu jaburki anan sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kai mu rana wato daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace kasa ce ta fi dandana kudarta a sanadin wannan takunkumi da rufukan iyakoki dake tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na son mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da Intini Kar Alhassan da kuma musamman shi wakilin namu Usule Mumuni Barma da ya hada mu na wannan muhawara a madadin su Ali Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice
to a takaice sojojin Isra'ila sun kai harhare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farma ki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza
to baki daya anan muka kawo ga karshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Balawai da ya bada umarni da ma injiniya mu na yanzu Mr. Kelvin Hawa Sharif ke muku fata alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima.